إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yammacin juma'a 30 ga watan 20 ga watan Dhulhijja hijira da shekara 1442 wanda ya dace da lissafin 30 ga watan July shekarar miladiya ta 2021 wannan shine darasi na hudu cikin jerin darussa daga littafin Zawaidul Baihaqi alal Kutub as-Sitta wanda Sheikh ainihin wato Ahmad Salih ibn Ahmad Ash-Shami ya tattara zamu tashi a babi na 11 inda malam yace babu su'ali ahlul kitab baban da ke bayani akan hukuncin tambayar kirista ko yahudawa game da mas'ala da shafi addinin musulunci na hukuncin musulmi ya nemi bayanin wani ilimi na musulunci ko abu da shafi tarihi ko abin da ya shafi wata mas'ala ta akida daga gun ahlul kitab wanda sune yahudu da kuma nasara malam yace an jabir ibn abdullah radiyallahu anhu ma qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama la tasalu ahlal kitabi an shay'in fa innahum lan yahdukum wa qad dhallu malam yace daga jabir ibn abdullah radiyallahu anhu Allah ya kara ma jabir yadda shi da mahaifinsa abdullah ibn haram قال جابر يجي قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ذا الله صلى الله عليه وسلم يجي لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء كرك تنبي كرسا كو يهودا وأكن ونا أبو فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا دمك وسوء باب يد رأي شرية تدقوا بايا سمبتا سوى قاعدة تفاكد شيء لا يوفي سنة كم بتاني Qur'ani ya bamu labari cewa kirista da yahudu akan mata suke in ma dai su zama al-maghdubu alaihim ko kuma ad-dallun to ta yaya za su shigar da ku bayan sun bata wannan riwaya ta al-Imam al-Baihaqi al-Imam Ahmad ibn Hanbal ma ya ruwaito ta da karin cewa fa innakum imma an tusaddiqu bi batil in kuka tambaye su to karshe za ku je ku gaskata barna ne وإما أو تكذبوا بحق فإما أن تصدقوا بباطل أو تكذبوا بحق إن كنا تنبين كريستوسي da yahudawa za su ga muku magana ko dai ku ƙaryata gaskiya ko ku gaskata ƙarya ta nabi sallallahu alaihi wasallam ya kara da cewa fa innahu law kana musa hayyan ma wasi'ahu illa an yattabi'ani dan musa da yana raye babu abinda zai yi sai dai ya bi wani tace cikon riwaya da zuwa cikin musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahmatullahi alayhi haka nan al-Imam Abu Ya'la da al-Imam ainihin wato At-Tabarani sun fitar da wannan riwaya amma mauqufiya mu kiyaye mauqufiya zuwa ga sahabi Abdullah ibn Mas'ud ba kuma Jabir ba haka nan al-Imam al-Baihaqi ya hadda yau a cikin Shu'ab al-Iman ya fitar da irin wannan riwaya da ke cikin Asnan al-Kubra hakanan Abdurrazzaq As-Sanani As-Sanani a cikin littafin sa al-Musannaf shi kuma ya fitar da balla daga wani daga Zaid ibn Aslam da yake cewa balagari anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala fa dhakara hakanan kuma har ila yau shi dai al-Imam Abdurrazzaq As-Sanani din ya fitar da riwaya mauqufiya irin ta Tabarani da shi da Abu Ya'la daga Abdullahi ibn Mas'ud radiyallahu anhu kamar yadda Ibn Abd al-Barr shi ma ya fitar a cikin Jami'u Bayan al-Ilmi wa Fadlihi shi ma mauqufiya daga Abdullahi ibn Mas'ud dan haka al-Imam al-Harawi a cikin Zammul Kalam da yayi yana magana akan wannan riwaya sai yake cewa riwayar ta zo da isnadi marfu'i zuwa ga Jabir dan Abdullah daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan riwaya ce garibiya yana nufin wato riwaya ce mai rauni amma abin da yake mahfuzi shine riwaya ce mauqufiya daga Abdullahi ibn Mas'ud to sai aka laluba isnadin wane ne za a liƙa wa laifin raf'ul mauquf da kuma canza sahabin
daga dan Mas'ud wanda ya faɗi maganar zuwa Jabir dan Abdullah da kuma cewa Jabir ya rafa'a ne zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. In ka kalli maganganun da malamai suka yi mabambanta da suka laluba sai suka danka wa Mujahid ibn Sa'id al-Hamadani wanda yana cikin Islam, tare da cewa Imam Muslim ya kaddara riwayar sa muta ba, sannan kuma al-a'immatul arba Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah duka sun fitar da hadisin sa, kuma Imam Zahabi ne ya tarjuma sa a cikin Mizanul I'tidal yake cewa mashhurun sahibu hadithin, malami ne mashhuri da yake da yawan hadisai, sai ya ce ala linin fi, yana da kuma rauni. To in ka koma masadir na tarjuma wannan bawan Allah kaman Tahdhibut Tahdhib, kaman littafin ainihin wato a Ibn Adi al-Jurdani shi ne al-Kamil, kaman littafin ainihin wato a Ibn Abi Hatim ar-Razi wato Jabhat Ta'dil da ire-irensu, sai kaga cewa dama abinda malamai suke tuhuma sa da shi shine raf'ul mawquf, yana yawan daga hadisai mawqufai ya danganta su zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar da aka samu haka daga Imam Ahmad ibn Hanbal da wasu malamai, yana nan mabkhus a cikin tarjuma wannan bawan Allah. Don haka sai malamai suka tafi akan ta hakikin cewa lalle wannan riwaya ce wanda al-mawqufu asah, wanda yafi inganci shine a ce maganar sahabi ce kuma sahabin Abdullahi dan Mas'ud kuma ba marfu'i bane, sai dai karshen abinda ke cikin riwaya Ahmad ibn Hanbal na cewa law kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai, to wannan kuma ya tabbata marfu'an a cikin as-sunan al-arba'a, sannan kuma yana da shahidi ma inda al-Bukhari, kamar yadda kuma al-Imam al-Hafiz ibn Kathir ya tabbatar da shi a cikin littafin sa ainihin wato a tafsirin sa da kuma littafin sa na tarihi shine al-Bidayatu wan Nihaya. Ina fata mun gane wannan, dan haka hukuncin yana nan tabbataccen hukunci ne cewa musulmi bai tafiya neman shari'a a cikin littafin Kirista, a cikin Bible Old Testament ko New Testament, tsoho ko sabon alƙawari baka tafiya neman shari'a, kuma baka zuwa matsala ta addini kaje kana tambayan Kirista me ya sani game da haka. Domin riwaya da ke cikin Bukhari ta nuna cewa al-Imam Bukhari da shi da al-Imam al-Hakim su ruwaito cewa takarda ce mata at-Taura, Sayyidina Umar suka dauka suna karantawa suna kokarin cewa abinda ke cikin wannan shafi ya dace da abinda muka sani a cikin Al-Qur'ani, Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi fushi kwarai da gaske, yana muku cewa wannan shiga haƙƙin Allah ne, wannan rashin godiya Allah ne game da abinda Allah ya bayyana a Al-Qur'ani. Annabi ya hana, daga nan kuma yake cewa da Annabi Musa ma yana rayi yadda aka soke shari'arsa da zuwan musulunci, haka kuma za a dakatar da annabtarsa, sai dai dawo shi karkashin tawagan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Karkashin haka hatta Annabi Isa alaihi salatu wassalam, wanda ya tabbata a sunna cewa zai dawo, idan ya dawo shi ma zai bi tafarkin musulmai ne, ya yi da Al-Qur'ani da shari'ar musulunci, ya salla zuwa ga kiblar musulmai da kuma irin sallar musulmai. Ina fata mun gane wannan, wannan yana nuni zuwa ga darajar musulunci da daukakuwarsa akan sauran addinai, kamar da hadisi mabubanta suka ainihin wato nuna. Da haka mu kiyayi mai da al'amarin addinin mu zuwa ga abinda ba Qur'ani ba sunna ba, wato wani abu a cikin Bible ko wani abu a cikin wata matsala a cikin at-Taura ko wata magana da wasu ƴan bid'a su aka sani da ita, kace kuma zaka dauko ta dan tabbatar da addinin musulunci mai nagarta, wannan ba zai yi ba, Allah ya kare mu. Sai malam yace babu ma ja'a fi ta'allum al-arabiyya, babun da yabo akan bayani game da hukuncin koyon harshen larabci. An Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu annahu qala ta'allamu al-arabiyya, daga sayyidina Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda, Umar yace aka ce Umar yace ta'allamu al-arabiyya, ku tsaya ku koyi harshen larabci. Wannan baya ga Baihaqi al-Imam Sa'id ibn Mansur ya rawaito a cikin sunan dinsa, haka nan shi kanshi Baihaqi ne ya sake fitarwa a cikin Shu'abul Iman, haka Abdurrazzaq As-Sanani a cikin Al-Musannaf daga Ubay ibn Ka'ab amma shi Abdurrazzaq As-Sanani, haka nan kuma Ibn al-Anbari a cikin Kitabut Tawdih, wanda shine ma yafi shahara wajen ruwaito wannan magana. To kafin mu wuce waccan magana da nayi ishara zuwa gare ta ta ainihin wato batun ahlul kitab, idan mu koma cikin sahih bukhari zamu ga al-imam al-bukhari rahmatullahi alayhi hatta babu yayi da yake cewa babu qaulin nabi sallallahu alaihi wasallama la tasalu ahli alkitabi an shay, babin da ke bayani akan fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa kar ku dinga tambayar ahli alkitabi game da kowane abu. A wannan babi ya kawo hadisi daban-daban, nasu da mana ishara zuwa ga wani hadisi da ya kawo wanda shi ma mawqufi mawqufi zuwa ga hadisi Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa shi. Ibnu Abbas yake cewa ya ma'asharal muslimina, ya ku tawagan muslimai, kaifa tas'alu al kitab, ya za ku dinga ma tambayan kristoci da yahudawa, wa kitabukum allazi unzila ala nabiyikum ahdathu al akhbari billahi, alhalin qur'anin da aka sauka wa annabinku shine mafi zama latest labari da ke bayani akan hukuncin Allah da hukuncin Allah, ta qara'una gashi nan kuna karantawa lam yushab bi shufa ba wa kad hadathakum Allahu anna ala alkitabi badalu ma kataba Allahu wa ghayyaru bi aydihim alkitaba, alhalin kuma a cikin alqur'ani Allah ya ba ku labarin cewa kristoci sun canza addinin Allah, sun sa hannunsu sun rubuta daban da abin da Allah ya faɗa. Fa qalu huwa min indillahi, kuma suka ce daga Allah ne, ya yashtaru bihi samanan qalila, dan su samu dan kankanin abun duniya game da shi. Afala yanhaakum ma ja'akum min al-ilmi am musa'alatihim, Ibn Abbas ne ce shin abin da yazo muku na ilimi ba zai hana ku tambayar su ba, ba zai hana ku zuwa kuna neman fatawa abin su ba. Abin da kai ce yanzu a zamanance ana ganin wannan ma shine wayewa, kokarin mutum yazo yana wa'azi ke ta jan ayoyin Bible, babu shakka wannan matashi jama'a, ko kuma a ce duk abin da aka samo daga gare su sai an yi kokari an samu mishi gindin zama a musulunci bi haqqin aw bi batil, babu shakka wannan matashi. Qur'ani ya wadace ka ya kai musulmi, sunna ingantacciya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta wadace ka, wannan shine hanyar tsira. Ina fata mun gane wannan. Sai mu je gaba da yake babu labari din nan daga Sayyidina Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda. Sayyidina Umar alaihi ridwanullahi ke cewa ta'allamul arabiyya, ku yi kokari ku koyi larabci. Yace wannan hadisi kamar da muka ce Sayyidina Mansur da Bayhaqi a cikin Shu'abul Iman da Abdurraqis Sanani da Ubay dan Ka'ab da Ibn Abbas dukkan sun fitar da wannan riwaya tabbatacciya ce daga Sayyidina Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda. عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان ابن عمر اذا سمع بعد ولده يرحمه ضربه. يجي عبد الله بن عمر يا كسانشي اذا يجي ولد شكين يا انت يا الهن معنا يا كرنت وتا مغنى هو يا قلت وتا كلمه هو وتا جمله ده كسكري يا رفع منصوبي هو يا نسبا مرفوعي هو يا وانا ابو مكمنش هكا يجي اذا يجي هكا ضربه يكن يدوكا yakan yi horo akan kuskuren nahu. Ina fata mun gane wannan. Wa an Muhammad ibn Zaid ibn Abdullah ibn Umar, daga wani malami cikin jikokin Sayyidina Umar shine Muhammad ibn Zaid ibn Abdullah ibn Umar, wanda ya rasu shekara ta 110 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga kiri zalin jama'a. Qala yace qara'a Umar bin Khattab hadhihi al-ayata wa ma ja'ala alaykum fi ad-din min haraj, Umar ya karanta fadin Allah subhanahu wa ta'ala cikin suratul Hajj wa ma ja'ala alaykum fi ad-din min haraj, Allah subhanahu wa ta'ala bai sanya muku a cikin addini min harajin na wani haraji ba. Thumma qala, sannan sai Umar yace ud'u li rajulan min bani mudlij, aje a nemo min wani mutum min bani mudlij daga cikin bani mudlij, fa innahumul arab, sune tsantsan larabawa. قال عمر رضي الله عنه دعك كاو wannan mutum sai Umar yace da shi mal haraj fiikum, a garinku idan aka ce al haraj me ake nufi, qala diqu yace kunci, ya fassara mishi cewa kunci, a har ila yau sai take cewa an ibn abbas radiyallahu anhuma wasu ila anil haraj daga ibn abbas Allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa aka tambaye shi game da al haraj fa qala sai ya ce ha huna ahadun min huzayl ko a wurin na akwai mutum daga kabilar huzayl fa qala rajulun ana sai wani ya ce ni ne fa qala sai ya ce ma ta dun al haraj fikum abun ko aka ce al haraj me ake nufi qala yace ash-shay'u dayyiq abu mai kunci qala yace huwa za to wannan shi wa an asu qala kana biru ibn qubaysh min a'rab min a'rab an-nas biru dan qubaysh ya kasance daga cikin mutane mafi ya iya furta larabci daidai kana wa kana abdullahi ya ibn mas'ud yas'aluhu an al-arabiyya abdullahi dan mas'ud ya kasance yakan tambayi biru dan qubaysh wanda dalibinsa ne yakan tambaye shi game da harshen larabci kuma ya bashi amsa sai da amsa waɗannan su ne hadisai ko asarai da ya kawo a wannan babu game da koyon larabci to a matsala ta farko da za mu ambata a nan shi ne jama'a babu wani hadisi marfu'i da ya tabbatar da falalan larabci babu shi sahihi amma akwai hadisai masu rauni har da hadisai na ƙarya hadisai mashahurai a bakin mutane alal misali hadisin ku kaunaci larabci saboda abu uku saboda annabi sallallahu alaihi wasallam balarabi saboda alqur'ani balarabi saboda larabci yaren aljanna ne wannan hadisi bai da asali a cikin ainihin littafai masu inganci ana jin shi ne kai a bakin masu wa'azi na tirmi da aka bai dace kai wa'azi shi amma abin da ke ciki tabbatacce ne ta fuskar babu shakka qur'ani balarabi kamar yadda shi qur'anin da kanshi ya ambata kamar yadda kuma waki ya tabbatar babu shakka ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai balarabi amma cewa larabci shi kadai shine yaren aljanna to wannan babu tabbas kuma ya tabawa falalar da Allah ya alƙawarin yi wa mutane a aljanna a ce duk taron aljanna a dinga magana da yare daya ya tabawa abin da zaki da suna falala abin da zai dace da yanayin aljanna shine zama akwai yarurruka da dama kamar yadda akwai abinci da dama akwai matiku akwai gidaje duk wani kayan ni'ima za a ba da shi wa utubiyi mutashabiha ko to haka yarurrukan su ma bane kamata a tare su ma lansu zama yarurruka mabambanta mabambanta haka fadan da bawushi yake cewa za ka faɗi da larabci wannan zanci ne ko da bawushi hazali ma bane tabbata a sunnanci sabanin haka ne cewa Allah subhanahu wa ta'ala zai magana da kowane bawa ba tare da mai fassara ba ma'ana da irin yaren da Allah ya so ko kuma irin yaren da bawan yake ji wallahu a'lam da farko kenan na biyu da muka kalli a karan ga baki ɗayan su zamu ga cewa daga sahabbai sahabbai suna wannan rubutun zuwa ga sahabbai suna muhimman kada al'amarin larabci kenan jama'a ta yadda ma idan suka shiga gari to su ba wai kokari suke yi su karantar da mutane alqur'ani da sunna ta hanyar fassara wa mutane zuwa ga yaran mutanen ba a'a za su koya wa mutane larabcin ne ina fata mun gane wannan da aka duk kasashen da sahabbai suka shiga suka tuye suka zama kasashen larabawa misali nan kusa shine Misr Tunisia Morocco Algeria har zuwa kasar Andalus wato kasashen da yanzu ake cima abin nan Africa ta ainihin wato da yake cima tai ma abin nan Africa ta larabawa din eh North Africa wato abin nan arewacin Africa haka nan kasashen gabashi masu nisa ka dauka ma ba ma masu nisa ba tun daga kasar Iraki kasar Suriya wato Sham kenan in aka ce Sham ana nufin da ita kanta Suriya da Lubnan da Palestine duka waɗannan Sham da wani bangare na Yamma haka nan kasashen Iraki waɗannan duk musulunci ya je gare su tun zamanin Sayyidina Umar haka nan har kasashen Turawa tun daga kan Malta har zuwa Georgia har zuwa wasu bangare na tarayyar Rasha Rusashiya irin su Uzbekistan da kasashen Afghanistan da makamantansu duk waɗannan sai da suka waye gari a wasu lokuta larabci suke to haka nan kasar mu mata arewacin Najeriya sa'ad da daular Usmaniya ta kafa larabci shine yaren musulunci da ma shine official language yana da matukar hadari idan musulmi ba sa bai wa larabci muhimmanci babu wato tasgaro kamar wannan a ce mutane musulmai masu yin addinin musulunci amma kuma ba sa jin na ƙasa cewa ba su iya magana da larabci ba, ba su iya yin hulɗar yau da kullun da larabci ba, kamar yadda yanzu muke rayuwa. Yanzu galibin mutane musulmai ba sa jin larabci, ko ba sa kallon haka a matsayin na kasa, babu shakka wannan aibi ne babba. To mu kuma kan hadisan, mu ɗauki baya ga wancan riwaya daga Umar ɗan Khattab da muke takrijinta, sai mu kuma kan riwayar Muhammad ɗan Zaid ɗan Abdullahi ɗan Umar, wanda ake ce sayyidina Umar ɗan Khattab ya karanta aya faɗin Allah, wa ma ja'ala alaykum fi dini min haraj. Kaga dai Umar Balarabe ne ba Quraishi, amma saboda ka'idar lugha ana samun yanayi wanda harshen ƴan birni baya zama madogara wajen sanin menene asalin kalma. Harshen mutanen karkara da mutanen da ba su cakuɗe da birnantaka ba ya fi nagarta wajen tabbatar da asalin kalmomi, domin ƴan birni suna cakuɗaɗɗeniya da waɗanda ba masu magana da harshen na asali ba. Za ku akwai yiwuwar a samu al'akhad wal ata, a samu wato koya shiga harsunan juna. Yanzu ka ɗauki kamar harshen Hausa wanda ake magana da shi a birane irin Zaria, irin Gusau, irin Sokoto, irin Kano, irin watakila ka ce ma har Kaduna da Bauchi da Jos da makamantansu, irin wannan Hausar ba ta da inganci ta fuskar tabbatar da cewa haka ka Hausawa ke faɗin wannan abu, kamar Hausar da ake a ƙauyukan da ke kewaye da waɗannan birane. Mutanen da ke waɗannan biranen suna cakuɗaɗɗeniya da wasu yarurruka waɗanda ba Hausa ba. Zaka in aka zo neman wani bayani game da wata kalma, ta yi wani farfesa nema a Hausa, amma ba dole maganar shi zama hujja ba, yadda maganar wani mutumin ƙauye a wani ƙauye da ke kewaye da Kano, a wani ƙauye kamar Kwankwaso ko Rikadawa ko wani ƙauye a can kusa da Gwarzo ko Zakirai, wataƙila sai wani farfesa da ke zaune a cibiyar nazarin harsunan Najeriya a Jami'ar Bayero, sai su fi shi sanin ingancin waɗannan Hausa. Har da cewa shi bai ji mai ilimi ne, ko da haka kaga Umar ya ce a nemi mishi wani, sai aka duba wata ƙabila Mudlij, ƙabilar su Suraka ibn Malik al-Mudlij, wannan sahabi jarumi, aka duba wannan Larabawa ne Adnaniyawa, kuma garin su Qudai har a wancan lokacin ƙauye, sai aka ce a nemo shi a ji me suka fassara. Zaka ana dogara da maganar mutanen karkara wajen sanin fassara. Haka nan muka ɗauki ɗayan riwaya wadda daga Ibn Abbas shi ma ya irin wannan abin da Umar ya yi na neman wani mutumin ƙauye, shi kuma aka nemo shi wani mutumin Huzayl, wanda su kuma Huzayl Mudarni suna yammacin Jaziratul Arab, kuma Huzayl ƙabila ce mai yawan mawaƙa tun a zamanin jahiliya, shi ma muka ji ya fassara da irin waccan fassara. To haka nan kuma sahabi Abdullahi ɗan Mas'ud mun ji har yana neman fassara a gun ɗalibansa, wannan riwaya da aka ce daga Asim shi ne Ibn Abin Najud, Asim ɗaya daga cikin Al-Qurra'u Saba, Asim Ibn Bahdala Al-Asadi Maulahu, Bahdala shi ake fi sani da Abin Najud, da aka ke ce mishi Asim Ibn Abin Najud. Asim ƙwararren malami ne a ƙira'a, ƙwararren malami ne a lughal arabiyya, ƙwararre a hadith, yana daga cikin mutane da Allah ya musu daɗin murya wajen karatun Alƙur'ani, kamar yadda tabbata a tarihinsa, karanta ainihin Al-Jazari a cikin Tarihul Qurra, da kuma Imam Zahabi a cikin littafinsa Siru A'lamin Nubala, da kuma cikin Tarihul Islam, duka ya ambata. Al-Imam Asim Ibn Abin Najud ya rasu ne a shekara ta 129 ko da 8 bisa safanin malamai bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, daga malaminsa Zir ibn Hubaysh, wanda malaminsa ne a hadithi, kuma daga sun da suka lakana mushi ainihin tilawa ta Alkur'ani. Shi kuma Zir na daga cikin garin jama'a, rasuwarsa shekara ta 81 ne bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi ne yake ba da labari, aka ba da labarin cewa na daga cikin mutane mafiya liƙirabi. To liƙirabi a nan wato a aikace, wato wanda suka fi kowa iya wasalce kalmomin larabci daidai. A wancan zamanin da suke rayuwa an fara samun matsaloli na ainihin magana daidai a arabiya, saboda shigowar mawali bayi da aka kamo su a yaƙe-yaƙe suka dawo cikin daular musulunci suna rayuwa, da kuma faɗuwar daular musulunci da kasance wasu musulmai ma sun yi ƙaura suna rayuwa inda ba wasu larabawa sun yi ƙaura suna rayuwa inda ba larabawa ne zuriya. To da haka a lokacin iya watan ce larabci daidai to wata falala ce domin ya waye gari ya zama abu ne da yake ya fara karanci ina fata mun gane da haka aka wasafa shi anan cewa min a'rabin nas wa kana abdullah anan yace ya ali ibn mas'ud dama kuma koyi fada ba za mu iya hasashin haka domin diru mutumin kufa ne kuma duk sanda mutanen kufa suka ce abdullah to dan mas'ud kamar yadda sanda mutanen madina suka ce abdullah to dan umar sanda mutanen kasar misra suka ce abdullah a riwaya to dan amru dan as duk sanda kuma mutanen makka da taifa su kuma suka ce abdullah to ibnu abbas kowanne in suka faɗa abdullahi gairu mansu to za a duba cikin sahabbai an san wane ne abdullahi da ya shahara da karantawa a wajen mutanen wannan yanki ina fata mun gano yace yasaluhu anil arabiyya ya kasance yana tambayar sa game da arabiyya wato malamin yakan tambayi dalibin game da fassara a larabci wannan ne zuwa ga tawalibin sahabbai su fa sahabbai da suka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shi yanzu Abdullahi dan Abbas dan Mas'ud tunda ba mutumin Makka bane hudali ne amma ya rayu a Makka ya rayu cikin larabawan Makka kuma ya ke larabci kuma ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai ke tambayan wani dalibin su dan kasan su ba su da girman kai kuma suna neman falala ne ta ilimi din da suka same ta ya kamata ku koyi wannan daga cikin darasin da zamu koya a cikin wannan karkare ne wanda ka girma kace bi sai koya maka wani abu mutakar ya san wani abu da Allah ya huwace mishi ta kira kana bukata zuwa gare shi Al-Imam Shafi'i rahmatullahi alayhi a cikin ar-risala ta shi ya zo yana magana akan muhimmancin harshen larabci sai yake cewa ala kulli muslimin an yata'allama min lisanil arabi ma yablughu jahduhu wajibi ne akan kowane musulmi ya koyi gwargwadon abin da zai iya na harshen larabci ma yablughu jahduhu iya kokarinsa iya kwazansa yace hatta yashhadu an la ilaha illallah dan yake shaida kalmar shahada wahdahu la sharika la wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu in mutum ya musulunta ya faɗi wannan kalma wajibi ne ya san me yake faɗi ya san ma'anarta to sai ya san larabci da ya san wannan wa yatlu kitaballah kuma ya iya tilawal littafin Allah kaga sai amfani da kalmar yatlu ya ce wa yaqra domin ma'anar tilawa na nufin kana karanta abinda ka sani ka san ma'anarsa kana tadabburin sa ba wai karatu ko irin namu na jardawa ba mu san me muke faɗa ba ina fata mun gane wannan da haka wajibi ne akan kowane mutum musulmi ya miƙe ya aƙalla larabcin da zai ishe shi fahimtar ma'anar kalmar shahada da kuma fahimtar ma'anar alqur'ani gwargwadon hadisi wajibi ne akan kowane musulmi ya ji Imam Shafi'i za a yi tunawa a nan mun karanta littafin Ihtida'us Sirat al-Mustaqim da Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi don Ibn Taymiyyah wanda ya rusuka ta 728 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko mun ji maganganun da yayi akan wannan masalan maganganu masu tsauri kwarai daga ciki yake cewa innal lughata al-arabiyyata min ad-din wa ma'rifatuha fardun wajib harshen larabci wani sashi ne na addini kuma sanin ta farilla ce wajibi ne akan kowane musulmi da wannan magana Ibn Taymiyyah ce da mun karanta ta a baya cikin maganar makaranta da littafin shi Iqtida'u As-Sirat al-Mustaqim haka na al-Imam Abu Mansur al-Sa'alabi yake magana shi ma As-Sa'alabi ya rushika ta 130 cikin tsakiyar karni na 5 yake cewa man ahabba Allah ta'ala ahabba rasulahu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam duk mutumin da ya kaunaci Allah automatically zai kaunaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa man ahabba ar-rasul al-arabi wanda zai kaunaci manzon nan balarabi ahabba al-araba zaka ga zai kaunaci larabawa wa man ahabba al-araba ahabba al-arabiyyata allati nazala afdalul kitabi ala afdalil ajami wal arabi biha zai kaunaci larabci wanda Allah ya saukar da mafi falla a kitabinsa izuwa ga mafi falalar bawansa ya saukar da qur'ani da wannan yara yace wa man ahabba al-arabiyya uniya biha wa sabara alayha wa sarafa himmatahu ilayha duk wanda ke son larabci zaka ga zai kaunaci larabci zai bada inaya zai dage zai bada muhimmanci wajen koyi ba ma yin duka wannan duk wannan ba ma yi asali ma mun juya al'amarin mun bi bada muhimmanci da ina yanzu zuwa ga mene ingilishi ko faransi shine yake ga idan ka iya ka zama mutum ka zama dan boko ka zama dan takarda ka samu daraja daukaka jama'a wannan rudin shedani idan akwai wani harshe da yafi dacewa ba shi muhimmanci bayan ga harshen ka na uwa wato mother tongue to shine harshen larabci wajibi ne jama'a kowa ya tashi koyi larabci mu daina sauraron wasu waɗanda ba su san ilimi ba da suke nuna cewa ko dai kaji suna cewa wai bai wa larabci muhimmanci wai tabarke yan bid'a wannan duk maganganun malamai ne a wurin su ko kuma bai wa larabci muhimmanci bai da wani bai da wani amfani a sanin addini ai sanin larabci ba shi ne sanin addini ba wanda kaji na faɗa wannan jama'a ko dai ya jahilci mai matsayin lugar arabiya a musulunci ko kuma saboda bai samu harbi a sanin ta ba to yana adawa da sanin da wasu Allah ya ba su shige mashi kamar da zalibin masu fada da tahajjud masu fada da musabaka za su galibin saboda ba su yi alqur'ani ba ne suna fada da masu qur'ani saboda kaida ta dan adam shi ne alisanu adun majhil da haka ko da baka san larabci ba za ka iya koya ka sani waɗannan malaman da muke karanta da su su galibin su ba larabawa ba ne su ma koya suka yi kuma larabci ne zama yanzu ko mahaifiyarka ba larabiya ce an daina koyon larabci a gida sai an je makaranta larabci irin wannan da muke magana irin na alqur'ani babu wani environment babu wata al'umma da take magana da shi yanzu a matsayin mother tongue babu amma Allah ya tsare shi duk da haka bai inda sariya saboda alqur'ani kowa koyon shi ko a Makka aka haife ka ko a Madina ko a Damascus ko a Baghdad ko a abin nan a Mansura ko a Al-Qahira ko a Nawakshir duk inda aka haife ka a ƙarshen Larabawa kai ma sai ka je makaranta ka koyi shi kenan mu da su duk ɗaya ne wajen koyon shi jama'a to wajibi ne mu buɗe makarantun koyon larabci a inda muke mu ba da muhimmanci ga darasin koyon larabci musamman darasin da za su makka na mulai arabiya nahwu sarfu balaga adab waɗannan guda hudun kaɗai sai ka san makarar da mutum ya san larabci irin wannan da ake magana ba dan ba sai ya zama specialist a lokal arabiya sannan dai san zai muru wannan yadda muka ba ingilishi muhimmanci da ba ya kamata mu ninka muhimmancin da muka baiwa arabiya a makarantun a gidajen a tsakankanin wato al'umman mu haka Imamu Shatibi a cikin tafsirin shi duka guda biyu al-muwafaqat da al-ittisal yayi wannan maganganun mun karanta su a baya Shatibi wanda shi kuma rasuwarsa shekara ta 790 kusan ƙarshen ƙarni ta 8 kenan Allah ubangiji ya gafarta mishi da haka jama'a wannan al'amari ne mai muhimmanci kwarai abun dubawa ne abun a dauki izina ne a kansa to sannan mu fahimci cewa shi harshen larabci ko ma duk wani harshe abinda ke sa ka kware a kansa shine yin mu'amala da shi ba wai kawai ka koyi ka'idojin ka yi gum ka koma gefe ba dole ka dinga mu'amala da shi wajen magana da rubutu da tattaunawa da saurare da sauransu wanda za su taimaka maka harshen ya zauna a bakinka za ka ga malamai da dama waɗanda suke irin malamanmu na zauri ko malamai na gargajiya babu abin da ba su fassara maka ba alqur'ani da hadisi da fiqh da maqama da duk lugha din amma ba sa iya magana da larabci ba sa iya mutu hudu ba ko wani zance ko tattaunawa ba ballantana kuma tafiya ta kama zuwa kasar larabawa amma duk ga wani dan haya islam saboda yana yi a baki sai ga yana musu barazana to wannan yi a bakin dole ne mu cire kunya mu cire tsoro ko mu dinga yi kuma ka cire tsoro da ka cire nahwu hatta manyan malamai da suke rayuwa a wannan zamanin za ka yi sauraron wani ka je kuskuren nahwu ba kuskuren nahwu ba wai wani abu ne wanda yake in ka yi shi za ka ji kunya ba kamar ka riƙo ba ce a AB yanzu ko don ka yi karewa a AB to sai ne ko ma yana yi halawa shi mara kan teko da kushi ma sai taɓa ka riƙo kwas ka kusa da hankalinka kamar ka yi ba kuwa ta mutu kuma gane kai kokari kawai ka sake yi ka sha to haka za ka kuskuren nawo dan kwaya ɗaya ko biyu musamman kuskuren da in ka yi za ka fahimci kuskure ka dawo ka gyara ko an gyara maka za ka karɓa to wannan ko jawabi kake ko ta'i kake yi ko hukumar juma'a kake yi ko me kake za ka yi wannan kuskuren ba wani aibi ne da har zai zama abin tuhuma ba sai in yayi yawa ko kuma ba ka iya yin daidai kuskure yaron daidai almuhimmi da abin da ke ce mana shine yan uwa masu albarka mu yi kokari mu saba da magana da Larabci. Shi yasa ya daga cikin abin da muka saba wa kanmu a yanzu kuma har yake ne mai zama mana fitina shine fassara hudu gogon Juma'a da Hausa ko da Yarbanci. Bai da asali a shari'a jama'a. Mafi karanci a ce khilafin aulani. Amma yanzu mutane suna ganin haƙƙin su ne sai an fassara musu. In ba a fassara ba an cuce su. Ya mu da kuma ba a fassara to azzalimi ne bai kyautawa. Ko ba shine asali ba. Zaka ga duk masallacin Ahlus Sunnah da sirra da iya ga wannan fassara. Har ma wasu ma ba sa yin larabcin gamsashi ko kuma ya dan larabcin dan haka dan cikin cokali idan aka zo fassara kuma tunda wannan yaran bai da matsala game da shi sai ai ta tarewa ta da ana ƙara sharhi da taliki. Ya kamata a ƙalla a ce mun yi kokari mun yi hifazi akan shi'a shi'ar na arabiya ala da ƙara hudu mun juma'a da hudu mun idi da sauransu in duk sauran wurare ba za mu iya karatu din da yake in so samu ne da larabci kamata a dinga yi da ba tunda yanzu babu wanda zai je ya biya kuɗi ya shiga university ya ce na sanannen in za a yi chemistry ya fassara mai da Hausa ko computer science ko wane ne dole shi haka zai haƙura ya zai turancin har sai ya iya tun baya ganewa ya iya to me yasa karatun addini ta shi ta fassara da Hausa kowanne hadisi kwaya ɗaya in ka faɗa baka fassara shi da Hausa ba ka shi ka magana ko status ka saka ka saka shi da Hausa ce malamu ba fassara mana kun gane wato har ba ma ganin ma aibi ne ba ma ganin aibi ne ya kamata da ba mu tashi mu koya kafin lokaci ya kure mana. Allah ya gafarta malamin mala albani namu na mala albani gari a kun tana ya shayi mana waɗannan nasihohi akan muhimmancin arabiya ya sha sa mana dokoki iri daban-daban amma mun kiji mafi yawan su sai kuma ran da ka zo aka ritsa ka aka ce kai jawabi da larabci ko ka tafi makka ka ji a gabatar da kai a matsayin malami aka ce to ka zo ka faɗi jawabi da larabci sai da naka gashi duk jawabin da ake a wurin kai kana ganewa amma kuma kai ba za ka iya yi ba jama'a Allah shi kyauta ko kun san hatta kunuci da ake cewa a masallacin fiye abin da ya sa mutane ba sa yi idan aka sanar aka ce ya kamata a yi kunuci shine babu ba su da larabci isasshe ne da za su yi kunuci wallahi mafi yawa dalili ke ba wai dan ba suna ganin bai halasta ba ko kuma addu'a ba ta da muhimmanci amma saboda larabci ne naka zaka yi a wajen ko kuma shi ake sa ran ka yi to ko ba ka da shi mai kyau wannan shine mafi yawan fitinar da muke ciki mu ustazai mu ahlus sunna kuma yan arabiya Allah ya sa mu dace sai mu je gaba inda malam yake cewa babu akhdhul ujrati ala ta'rif babu da ke bayani akan mas'ala game da karban lada a wajen karantawa mutum ya karanta alqur'ani ko sunna ko fiqhu ko ya kira sallah a bashi albashi ko a bashi kuɗi ina hukuncin wannan kuma wata mas'ala ce khilafiyya tsakanin malamai anil wadi ibnu aba daga al-wadi ibnu aba ibnu kinana sanan qudai wani malami ne mutumin dimashq wanda ya rasu ka ta 149 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace qala yace salatatul muallimuna kanu bil madinati wasu mutane guda uku malamai sun kasance a kasar Madina yuallimuna sidiyan suna koyar da yara wa kana Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu yarzuqu kullu wahidin minhum 15 dirhaman kullu shahr kuma dan khattab ya kasance yana bai wa kowanne ɗaya daga cikin su dirhami 15 a kowanne wata yanzu kamar nawa kenan yanzu wannan kuɗi dirhami 15 ina maka da lissafi malam gani ku lissafa mana dirhami 15 in da kuɗin Najeriya nawa ne shine albashin malamai masu karkar da islamiyya a zamanin Umar ibn Khattab kuma shi yake biya daga aljihun gwamnati qala zahabi munqati'un wa sadaqatu wahid al-imam zahabi yace munqati' isnadin wannan riwaya akwai gidi a cikin sa akwai kuma sadaqa ibn musa ad-dimashqi wanda shi ke riwaya daga al-wadi kuma shi mutum ne wanda yake wahid wato mai rauni kwarai da zaka riwaya bata inganta ba ta fuskar isnadi wa an shu'ba qala daga shu'ba ibn al-hajjaj رحمه الله عليه قال يا شيخ سالت معاويه بن قره ناتم بين معاويه ابن قره Abu Iyas al-Madani, Muawiya ibn Qurra, Abu Iyas al-Mudani al-Basri, wanda tabi'i ne amintacce cikin malamai, ya rasu shekara 113 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. An haife shi ranar waqatul zaman, aka haife shi kamar da tarihi ya tabbatar, amma ya rasu ne shekara 113 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. To shi ba ya tambaye shi an ajrul muallim game da albashin malami ne kan da alqur'ani ko me karantar da hadisi, ina hukuncin abashin lada? Qala yace aralahu ajr, ina ganin ya halasta abashin lada. Qala shuba, shuba yace sa al hakama, fa qala lam asma ahadan yakrahu, atan bi al hakamu sai yace ni kuma ban ji wani na kyamar haka ba. Wannan duka suna cikin masu halasta wake ne maka duwa. وعن ابن عباس قال لم يكن لأناس من أسارى بدر فدار وصدق كم كام نور أكما كم متعنا مكر أكما أبدا فاسد أبن دلاس تنشقنس فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فداه أن يعلموا أولاد الأنصار الكتابة سيدنا صلى الله عليه وسلم يتشوى واتو أبن ديكي فانسسو شيني سكويا متعنا أعلم متعنا مدينة ربوتو. قال فجاء غلام من الانصار يبكي يوم الهلال سي وني يارو يدوكم بابن شي yana kuka. فقال له ابو حسين بابن يجي مشي ما شاء انك ايه same ka قال ضربني معلم شي معلم ina ne yake. قال سي يجي الخبيث يطلب بالذهل بدر شي مديا واتو yana neman fansa ne yana aiki ne da bakin cikin abin da ya faru a Badar. Wallahi la ta'tiji abada daren sai da Allah fansar Badar har abada bari same ta. Wannan nuna cewa ya halatta kenan koda malami ba musulmi ne kanta da ya musulmi da akwai bukata. Kuma gani mu kiyaye cikin jama'a, ya halatta malamin da ba musulmi ba, Kirista ko wani da ba musulmi ba, idan akwai bukata ya karanta da ya musulmi zai karanta da su. Daga usali mu rage zaman kai jama'a na banza da mutu ba akan addini ba akan ilimi ba. Dan wannan ne yana gani haramun ne kwata kwata a ce ka saurari wani wanda ba musulmi ne koya maka mark ko English, da haka aka ka zai fasa yin karatu ko ya fasa yin jami'a ko ya fasa saka yan shi a makaranta, an samu musulmi ya ji. Amma in babu ba za ya samu wanda ba musulmi ba, ka kasha ka za'a zuwa kasar da ba ta musulmi ba ma a koya. Sannan kuma yadda cewa tun da man can ashe malamai suna dukan ɗalibai tun bayo ba ta ba abu ba ne, malami ya ɗalibin horo na duka ko ba sama abu bane iyayen su ji haushi idan an yaka dan gashi nan baban ya ji haushi ai ya faɗi magana ko mun gane tsohon tradition da ku kullu wannan rikici tsakanin iyaye da malamai akan ƴaƴa ba zai kare ba, sai dai malami ke kokari kai adalci kuma ka san cewa duka ba shine asalin solution na farko ba, ya zama na ƙarshe tukunna in an rage da zai mu kuma iyaye mu rage wannan azababban san da muke ma ƴaƴa da ya makantar da idan ba ma so mu tsinki ihin za mu fara musu ba. Ya kamata iyaye mu dinga rage mu dinga kauda kai mu dinga kawaici mu dinga kallon the other way kamar yadda Bature yake cewa, in dai ba ya bayyana cewa akwai cutarwa ko zalunci ko rashin adalci ba, amma dan horo ga magari za a yi ma yaro wanda kuma kai mata za ka hore shi, ya kamata ka dinga kauda kai idan an mishi irin wannan hore. Wannan ke sai malam ya ce kala zahabi al-khabaru munkar wa aliyu wahid, wannan labari munkari ne kuma aliyu wanda yake riwaya wannan labari wahid yana da rauni kwarai. Wa nabi darda'i anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala man akhadha qawsan ala ta'lim al-qur'ani qalladahu Allahu qawsan min nar, wanda ya karbi koda sallaci koda baka dan ya koyi da al-qur'ani Allah zai rata ya mishi baka ta gidan wuta ranar alkiyama. Malam yace dha'ifun dishi a sayyida ash-shami kenan Ahmad ibn Salih Salih ibn Amr yace dha'ifun, wa qala az-zahabi ba yace isnaduhu qawiyyun, isnadu wannan riwaya mai karfi ne ma'ana karafi duk da matanin ya zo da nakara. Wannan isnadin babu shakka isnadin ne sahihi jama'a. Sheikh al-Albani ya inganta wannan isnadi a cikin littafin shi abin nan wato sirra sahiha alamba hadisi na 256 ya inganta shi baya ga al-Imam al-Baihaqi da ya rutu shi anan. Al-Imam Sheikh al-Albani ishara zuwa ga riwayar Abu Muhammad al-Makhlaji a cikin al-Fawaid ɗinsa, hakanan da al-Imam Abu al-Qasim
abin nan Ibn Asakir ibn Dimashq a cikin tarihin Dimashq kuma yake ishara zuwa ga cewa Ibn Turkumani ya ce Baihaqi ma Baihaqi ya fitar da shi da isnadi wanda yake jayyidi sai ce fala adri ma wajaha dha'fi ban san me yasa aka ce ya da rauni ba yace wala kaunihi la aslu kuma cewa da suke bai da aslu hakan al-imam al-hafiz ibn hajar a cikin at-talkhis talkhis al-hadith shi ma ya karfafa wannan magana ya tabbatar da cewa wannan isnadi ne wanda yake jayyidi da haka wannan riwaya tana da inganci ta zo kuma da wani tarihi tarihi shine cewa kamar yadda yake cikin wasu riwayoyi ta hanyar wato ubadatu dan samit a cikin sunan al-imam abu daud da ibnu mada da kuma al-imam fahawi a cikin sharhu mushkil al-afaq cewa ubadatu dan samit ya koya wasu mutane cikin ahlus sufa ya koya musu kace al-qur'ani sai suka bashi wannan baka sai ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina so da dinga amfani da wannan baka wajen jihadi sai annabi ke ce mishi wanda duk ya aishi wani kudi ya kanta da alqurani to ya aishi ta zaka sai magana ta zama akwai iskari sosai akan ta game da wannan matsala shin za a karba kudi akan ta da alqurani za a karbi kudi a yi kiran sallah ko akan ta da hadisi ya halatta abinda yanzu muke yi karantawa islamiyya karantawa makarantun boko makarantun hadda karantawa ta lesson ko wani daura ko a kira ka gidan wasu ɗan boko a ajiye ka kana zuwa duk asubar lafi ka koya musu alqur'ani su da ƴaƴansu ana biyan ka an yanka albashi halama sai da aka yi negotiation sai da aka yi ciniki ko a baka appointment a private ko public organization kai malamin alqur'ani ko malamin arabiya ko duk wani abu da ke da alaƙa da musulunci ko a baka limanci ko ladanci ko alƙalanci sannan a dinga biyan ka albashi na hukuncin wannan matsala ce tsohuwa ta saɓani jama'a kuma mutum mu gane wannan sabanin a cikin matsala ce ta fiqh da ka dauke shi da zafi tun farko idan kai yanzu mutakhassis na islamic studies don ka gara ma ka da tafi lafiya ne mu rubuta shi sai ka bi sawun matsalolin ka gama ganganin da malamai suka yi ka koma cikin da tafai mutawwala ka karanta da ni ishara zuwa ga wasu marashi daga cikin malaman farko wanda suke nuna wanda aka ce suna daga cikin da suka hana a karɓi kuɗi akwai Imam Ibn Shahab al-Zuhri akwai kuma Abu Hanifa a madhabinsa akwai Ishaq ibn Rawiya akwai kuma a wannan zamanin namu akwai Sheikh al-Albani Muhammad Nasiruddin rahmatullahi ala al-jami' Albani ya kausata magana sosai akan wanda suka ce kuma ya halasta cikin mutanen da akwai irin su Ata cikin tabi'ai akwai Imam Malik ibn Anas akwai Imam Shafi'i akwai dalibin sa Abu Thawrin akwai Imam Sha'bi hakanan kuma akwai Muhammad ibn Sirin sannan kuma a wannan zamanin akwai al-Allama ibn Baz rahmatullahi ala al-jami' suna daga cikin da suka halatta khulasa na mas'alar shi kamar da zaka ga Ibn Taymiyyah ya tattauna akan ta a cikin Majmu'ul Fatawa a inda yake cewa asalin mas'alar tana komawa ne ga ka'ida game da fadin Allah da Allah yake cewa ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ايا cikin suratul nisa ko game da batu akan dukiyar marayu da Allah yake cewa fatul yatama hatta idza balagun nikaha fa in anastum minhum rushdan fadqu ilayhim amwalu ku jarabta wato marayu idan suka kai aure suka balaga bayan balaga ta biological balaga idan ko sun balaga psychological shine sai kuma aga bayan cewa balagun nikah kaga biological kenan fa in anastum minhum rishda idan ko ga hankali game da su shine psychological balaga kenan mutum na iya balaga ya zama zai iya haihuwa za ta iya daukan ciki amma hankali bai zo ba wani ma hankali na iya zo mishi kuma ko da bai balaga ba to idan aka samu biyan sai Allah ya ce a ba su dukiyoyin su da aka bayar ajiya a gun kawunnai ko baffanu ko abokan iyaye ko wasu masu ajiya fadbu ilayhim amwalahum wala ta'kuluha israfan wa bidaran kar ku ci da barna ko da zalunci an yakbu kafin su girma a baka aje duke maraya da zai kai ta farantawa ita sai Allah ya ce man kana ganiya wanda aka bashi ajiya dukiyar marayu ya zama yana da wadata tashi ta kashin kansa to fa li ta'af
ya kame daga dukiyarsu kuman kana fakiran wanda aka bashi aje dukiyar marayu yana juya ta yana kula masa da ita sai da mashi asali bai da dukiya fariya kul bil ma'ruf to yace amma bisa abin da yake sananne yardaje a shari'a a mutunci a sanin ya kamata ma'ana zan dinga juya muku dukiyar amma ku kuma za ku dinga bani percentage kaza wanda zai zama na rayuwa a kashin sa sai aka yadda aka yi dukiya sai yace ko da ba a rubuce ba amma an fahimci juna game da bari a kun bil ma'ruf ita to wannan tace ka'ida game da duk wata dukiya ta musulunci waman kana ghaniyan falyata'i waman kana faqiran falyakun bil ma'ruf wakati ne aka baka ajiya kana daga cikin wal amiluna alaiha ne masu tara fatin na layya masu tara dukiya masu ansan kwamitin zakka ko kwamitin marayu ko duk wani abu shafi dukiyar musulunci al'ummar musulmai sun ba ku wani aiki ne ku yi musu aiki a wani kwamiti ko ku dizainin musu wani abu an ba ku dizainin masallaci ko kai ne kiyateka na masallaci ko ku ne magina duk wanda zai yi aiki a cikin addinin musulunci ya halatta ya ci wani abu gwargwadon wahalarsa idan matalauci idan da zai yi iffa ya kici ya fiye mishi lada ko mun gane ya ce wani tace asalin ka'ida to dan haka sai malamai suka rubu zuwa mazahibu da muka ci daga ciki akwai hanafiya da suka ce haramun suka ce hadisan da suka zo game da halalci sun takaici ne kawai akan ruqya idan aka yi ruqya za a iya karba idan ruqya ce saboda wannan hadisi na Abu Sa'id al-Khudri wannan tace magana daga Qawus da kuma Sha'abi shi ma ya goyi bayan wannan a wani lokaci da Imam Ibrahim an-Nakhai da Al-Hasan al-Basri duka sun ce sun tafi akan haramci din sannan kuma wani mazhabi daban wanda suka ce la yajuzul akhadul ajri ala ta'lim al-Qur'ani wala ala al-adhan bi arsa karban lada akan kaida al-Qur'ani ko kiran sallah sai ce amma wa yajuzu akhadul rizq min baitil mal aw min al-waqfi ala ma yata'adda nafu amma za a iya karba wato abinda da yaran shi ne karba gun iyayen yara amma ya halatta karba gun gwamnati su wannan mala ba ke da yaran ka karba gun daliban ka ba amma ya halatta karba daga asusun gwamnati ko kuma daga asusun waqafin sai yanzu kamar nan waqafi ne na malam Albani malamin mu Allah ya gafarta mishi dole zai koyar a wannan makaranta a bisa wannan fatawar to da yaran ka ke dalibai su dinga bashi amma ya halatta ya karba daga tukulluban asusun darul hadis salafiya kamar da ake biyan tun masu karantawa a nan daga asusun darul hadis amma ba a sa daga dalibai ko mun gani tun malamin da ke karantawa a makarantar darul hadis ana biyan shi alwashi wa ke biyan shi ita darul hadis amma bai halatta ya karba daga wani dalibi ba wannan fatawarsu kenan suka ce wannan ma kuma a abinda amfani shi na zuwa kan wani shine karantawa ko fatawa ko wa'azi amma sallah ba limanci da ladanci suka ce amfani shi ba ka amfani da kowa kan kake amfani da shi ma'ana da za ka shekara goma kana mutane sallah wani bai san kuma malamai ba sai dai su gane irin muryarka su gane irin surun da kake karantawa da tsayi ko ga dafa sallah amma za su zama malamai ba su fata ba kan sallah su ga amfanin da yake da ba ko mun gane to haka nan kuma al-Imam Ahmad ya tafi zuwa ga wannan fatawa yace shari'a musulunci ta nuna halalci fatawa ta uku cewa ya zuzu mutlaqan da annahu isti'jarun ala amalin ma'lum in sa ka akai aka ce kai ya halatta a baka ka karba wannan shine mazhabin Shafi'iyya da Malikiyya da Zahiriyya da kuma wata riwaya daga Ahmad ibn Hanbal kuma yake ce fatawa mafi yawan Hanafiya ɗan baya da kuma da dama daga cikin malaman baya cikin malaman nan masu sharhohi galibin fatawa su kenan haka kuma zahirin mazhabin Imam al-Bukhari kuka liba baka da kullu a cikin kitabul ilmi game da ainihin wannan abu wannan kuma ce fatawa Allama Ibn Baz amma shi Ibn Baz yayi tafri'i tsakanin karantar da al-Qur'ani cewa ya halatta abada albashi da kuma sauka da muke cewa da Hausa ka sa wani ya maka sauka tilawa kawai ya karanta shi wannan bai halatta ba dan ba abada lada akan tilawa amma karantawa ko ya mutane alqur'ani za a iya bayarwa su kuma wadansu malamai suke wadansu magana za ka kuma ta sai irin subul salam na amiru sanani irin aurul ma'bud shari sunan abi daud haka nan ma'alim sunan na khattabi haka nan at-tibyan na imam an-nawawi haka imam ash-shafi'i a cikin tafsirin sa asbab al-bayan haka nan ibnu taymiya a cikin majmu' al-fatawa da kuma fatwa ta al-ladlatu da'ima da kuma fathul bari dukan su ta tauna akan wannan mas'ala game da haka ash-shaykh al-albani kamar da muka ambata shi yana daga cikin wanda suka tafi akan cewa lalle bai halasta ba saboda wannan hadisin da kuma wancan hadisin na ubaraka sun salit su kuma sauran malaman suke hujja da wasu hadisi wanda ba wadannan ba daga cikin hujja har ila yau shine halaccin karban ganima idan an yaki yana nuni zuwa ga halaccin cewa ashe mutum zai iya aikin lahira a bashi wani abu a duniya babu shakka kan dukkan alƙali aikin lahira ne haka nan jihadi ma aikin lahira ne amma kuma ake bada ganima kuma a karba kuma haƙƙin duk wanda yaje ne a bashi dan haka jama'a mas'ala ce khilafiyya har yanzu amma in ka lura magana mafi zama adalci ita ce duk wanda bai da bukata zuwa ga kudin to kai karba shi yafi masa idan kana da wata harkar ka kana da wadata da zaka samu lokaci za ku yi da alqur'ani ko sunna ba tare da ka shi kudi ba to wannan shi yafi maka wannan kuma bai hana an baka kyauta ka karba ba in wani maka wata falala ba tare da kai sharadi ba kamar da malaman allo na da su malaman allo na da suna karantar da ƴaƴa ne kawai wanda ya ga dama ya musu wanda bai musu ba sai ya kawo ba daga baya ne suka sa kudin laraba to yanzu kudin laraban ma har almajirai ɗan kolayen nan fati sun ba da kudin laraba da mu da muna yara muna makaranta allo mu ƴan gari mu ne muke ba da kudin laraba amma almajirai da suka daga wani gari to su ji da yunwa cikin su kawai amma yanzu haka su ba lawan ba ta kyali zaka ga almajiri yana fara yana cewa a taimaka mishi da kudin laraba wannan ne irin sabon bala'i ne wallahi fa to almuhim in aka baka ba tare da kai ka roka ba ba tare da ka sa sharadin cewa sai kaza ba ko qualification ina kaza ne sai an bani kaza ko hadda ta da riwaya kaza ne ko wata riwaya daya dubu kaza ba wannan duk abin da aka baka ba kai karba amma mutum ya sa sharadi cewa dole sai an biya to shi ne suke magana su waɗannan malaman masu wannan fatawa na fata mun gane dan haka dai almuhim akwai hadisai da suka goyi bayan kowane bangare malamai sun musu fasarori iri daban-daban malamai sun saba gurgurdan fahimta dan haka abin da yafi al-ahwat ka nufaci abin da ke wurin Allah za ku tada alqurani khairukum man ta'allama alqurana wa 'allamahu su ko wanda da kake karantar da su kuma su gane abin da kake koya musu yafi komai alkhairi su baka ba sai ka roka ba ba sai ka tirsa su zuwa ga cewa ayi negotiation ba idan ko makaranta ce irin waɗannan na zamani ta ma ba gunsu kake ansa ba abun hukuma kanta kake ansa ita ko hukuma karanta tana ansan kuɗi abun yara ne na tarbiyya da take musu ko a cikin ta ga ya dace kai ma kana musamaha ta baka abin da ya sawaka saka suka tuba ta albashin ka babu komai ya kai malamin hadda na makaranta ci gaba da cin abun ka abun nan nihila ko kar ka ji komai ka ansha albashin yawa amma wanda zai koya ma yara karatu ne ci sai sun biya shi ya kafe sai sun biya shi gaskiya saboda Allah akwai matsala ta fuskar kafe wanda yake cewa abun zai karba ko abun masu zuwa karatun shi zai karba wannan na iya zama mishi iskaliya sannan kuma wannan bai shafi abin da za a biya na wasu services ba akwai karatun da za a ce za a yi amma za a biya kuɗi sakamakon wasu services da za a baka wurin kwana wataƙila da abinci wataƙila za ka yi amfani da lantarki wataƙila za a sa mai a generator a tada generator wataƙila za a biya 'yan agaji ko venue ɗin da aka ara aka yi wannan event kaga duk wannan services ne za a hada kuɗin a biya to duk bai shafi wannan almuhimu dai mas'ala ce khilafiyya ko ba mun ce dama cin mata ɗauraya cikakkiya ba zamu batta haka wanda yake son ya ji tsarin bayani sai ya koma masajin din da aka kwatanta da wasu ire-iren su dan jin bayanai waɗanda suke a sun fi waɗannan tsayi Allah ya sa mu dace zamu saurara annabi Allah ya kai mu darasi na gaba fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi